sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar to mun saurare garkame wani professor dan China wanda aka kama shi yayin da yake hira da gidan talabijin na muryar Amurka na ci gaba da janyo suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam da kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullun waɗanda suka bayyana damuwa kan ƙara kuntata ma ɗan adawa da ƙasar China ke yi Professor Sun Wangun wanda aka wato ada yake koyarwa a jami'ar Shandong wanda kuma aka san shi da sukar tauye haƙƙin dan adam da gwamnatin China ke yi an yi imanin cewa an rike shi ne a wani hotel din soji dake Jinan gabashin China an yi awan gaba da shi ne yayin da ake hira da shi a sashen harshen sinancin Mandarin na muryar Amurka da safiyar ranar Laraba Hukumomin China sun ki bayyana dalilin damke professor muryar Amurka ta yi yunkurin tuntubar sashin yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen China don jin ta bakin su to amma an katse wayar salular da akan yi amfani da ita wajen tuntubar su kuma an ki ansar wayar tarho Sabon shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yayi kira ga 'yan kasar da su hada kansu kwana guda bayan da aka ayyana shi a zaman wanda yayi nasara a zaben shugaban kasa a yayin da shi kuma jagoran 'yan adawa ke cewa zaben na cike da magudi kuma zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu da Mnangagwa da jagoran 'yan adawa Nelson Chamisa kowannen su ya kira tare manema labarai a birnin Harare a jiya Juma'a inda ya yi kirarin shi ya yi nasara a zaben wanda shi ne zaben farko a kasar tun bayan tsige da daddan shugaba Robert Mugabe hukumar zaben ta ce Mnangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na ƙuri'un a yanda shi kuma Chamisa ya samu kashi 44.3 cikin 100 saboda samun akalla kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da Mnangagwa yayi ya kauce ma zuwa zagaye na biyu Mnangagwa dai jiya Juma'a yayi alƙawarin zama shugaban ƙasa ga kowane ɗan Zimbabwe ya kuma ce Chamisa zai taka muhimmiyar rawa kan makomar ƙasar ta Zimbabwe to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir jiya Juma'a ya ce zai rataba hannu kan yarjejeniya ta ƙarshe tare wato taraba mukamai da 'yan adawa da kuma sauran masu tayar da ƙayar baya saboda a kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan 5 ana yi a ƙasar tunda farko ministan harkokin wajen Sudan Muhammad Al-Dirdiri ya isa birnin Juba don tattaunawa kan abin da ya kira muradu na bai daya da shugaba Kiir da ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Neil Dingman Al-Dirdiri wanda shine babban mai shiga tsakani a wannan tattaunawar da ake yi ya gaya shirin yada harkokin Sudan ta Kudu na muryar Amurka cewa yana sa ran dukkanin bangarorin za su rattaba hannu kan yarjejeniyar a goben Lahadi a Khartoum babban birnin kasar Sudan wasu yankunan bakin wake su biyu saba da bandugogi sun afka cikin wani masallacin yan shi'a da ke cike makil a gabashin Afghanistan a lokacin sallar juma'a suka halaka mutane akalla 29 banda raunata wasu 81 da suka yi maharan sun kutsa cikin masallacin na Gardes headquarter Lardin Paktia suka bude wuta kan masu ibada sannan suka tarwatsa kansu abinda babban shugaban 'yan sandan lardin Ras Muhammad Mandozai ya gaya muryar Amurka kenan shugaban ma'aikatar lafiyar lardin Walayat Khan Ahmad Zai ya gaya muryar Amurka cewa an kai wasu da suka ji raunuka a asibiti. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin a Paktia mai makwabtaka da kasar Pakistan. Jiya jama'a, jami'an bincike sun kammala binciken harbin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin Amurka na baya-bayan nan. Suna masu yanke hukunci cewa dan bindigar shi kadai ne ya aikata kashe-kashen ba tare da bayyana dalilin ba. Stephen Paddock, wanda ya hallaka mutane 58 tare kuma da rawanta wasu 800, ya mutu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ta madalla, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin. Karamin sani kukumi ne.
Cututtukan da suke kashe yara kankana ga layin su, riga kafin su a kyauta ne, sai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati da amma.
Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birni Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaje, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan hatsarin da ke tattare da tsallake yi wa yara rigakafi ko kuma kin wa yara rigakafi kwata-kwata. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan yanda mata kan kamu da cutar yoyon fitsari da kuma dalilan da ke sa su dogon jinya ko da kuwa bayan an yi musu aiki. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi magana ne akan nasarorin da ake samu a jihar Niger, Nigeria wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoton mu na hudu zai yi mana magana akan irin gudunmawa da wani asibiti ke baiwa mata da yara ƙanana wajen kula da kiwon lafiyarsu a maradin jamhuriyar Nijar. Rahoton mu na biyar, wanda kuma shi ne na ƙarshe a cikin shirin, zai bi shirin nan na N-SHIP da ke zaburar da mata su rinka zuwa awon ciki a jihar Bauchi domin ganin yanda ayyukan nasu ke gudana. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
Rashin yi wa yara ƙanana rigakafin cututtukan da ke halaka su? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita.
Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Ya bayyana illar rashin yi wa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5 rigakafi.
to kaga dai idan ba a yi wa yara wannan rigakafi ba cututtukan nan da ake gudu suna shiga yaran yawanci daga cikin cututtukan nan suna daukar rayuwar yaran ne ma mutuwa ake yi ba ki daya misali kaga kaman tarin fuka cuta ce wacce hanyar numfashi fa take kamawa to kaga numfashi kuwa a ce babu shi ai kaga mutum ba lokaci ne za a jira kawai to kuma banda haka ma cutar ta tarin fuka tana kama wasu bangarori na jiki misali kaman kashin bayan mutum ma zai kamu sai kaga yana rarikewa mutum shine sai kaga ma wani lokacin ya zama wato ya rasa lakashi ake ce paralyzed wani lokacin kodar sa ne ma za ta kamu wani lokacin watsuwa take gabaki daya jikin ta zamana ta watsu ko ina ta tagayyarar da mutum har ma dai ya mutu to ban da wannan kaman tarin kaman cutar koda cutar hanta ita ma idan ba a bada kariya akai ba mutuwa ne karshen ta tarin laladin nan wanda zai kama yaro kaga yana ta tari ba tare da ya shirya ba yayi har numfashin shi ya dauke to irin wannan daukewar numfashin wani lokacin har yakan sa su suma sai kaga abinci ma idan ya ci amai yake yi saboda tarin abincin baya zama kankace kwabo in aka yi makonni da dama duk sai kanjame saboda babu abinci a jikin sa to wannan ma yana daukar rai ballantana su sarki hakora shi ma numfashi ma mutum ba zai samu lokaci yayi ba har numfashin ya dauke mutuwa ta zo to zaka ga yawancin in kowanne cutar daga cikin su in aka bi ballantana kyanda ita ma ka gani tana taba kowanne bangare na jiki ta sa mutum shi ma duk ya kare ta tattaba kwakwalwa duk shi bangare na jiki babu inda ba ta lahanawa dukkan su suna iya faruwa wai idan ma ba na farko to kaga duk irin hakan ya faru ana mutuwa to in kuma ba a mutum ba to ana samun wasu matsaloli wadanda watakila in yaro yana kasa har rayuwar sa ko ya makance ko ya kurmance ko ya gurgunce gabaki daya misali kaman cutar shan inna ita an san gurguncewa ne to ita ma in tai tsanani akwai inda har numfashi take hana mutum yayi ya mutu in bai mutum ba kuma ya samu wannan gurguncewa kaga har abada shi ya zama wani nakasashe da ba zai iya samun amfanuwa yadda zai so a rayuwarsa ba to haka kuma sauran kaman kyan dadin ita ma tana iya lalata ido tana iya kurmantar da mutum tana iya sa ta shafe mishi wato basira ya zama kaman wani damsul basira saboda ta cutar da kwakwalwar to haka kuma har da zamu sa sankarau ma a cikin waɗannan cututtuka domin ita ma tana daukar rai kuma in bata ba a mutum ba ita ma su kurmancewa su makancewan duk da na kasa sauran bangarori na jiki duk ana iya samu to kaga saboda illolin da suke jawowa gaskiya yake da muhimmanci ya zamana an bada kariya a gare su
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
Wasu mata dake fama da lalurar cutar yoyon fitsari sun shaidawa wakiliyarmu Halimatu Abdullahi yanda suka kamu da cutar da kuma bayanin da wani likita yayi mata na dalilan da ke sa mata masu cutar yoyon fitsari ke yin dogor jinya koda kuwa bayan an yi masa aiki Halimatu Abdullahi gare ki
Fatima dana yoyon fitsari ne ya kawo ni asibiti
to yaran ki nawa
ba ni da ko daya tun da na aiki sau daya shekara 11 ban sace kamu
lokacin da kika zo haihuwa din kike zo asibiti bane ba har kika hadu da wannan larurar
sai da nayi na uda ko na biyar haka yin asibitin hade ji aka min tiyata aka cire min dan bare
to yanzu yaya alakar ki da mai gidan ki har yanzu kuna nan tare
a gaskiya ya rubu da ni ya sake ni saboda fitsari yanzu dai an min aiki ban samu kuma yanzu in Allah ya yarda Allah ya taimake ni daga wannan zan rubu da
Zuwaira Ibrahim larura ce ta yi fitsari ba an taba haihuwa ba
biki taba haihuwa ba amma ya aka kika hadu da larura
ciwon ciki aka min tiyata kuma aka min karin fitsari
yanzu kuna tare da mai gidanki
muna tare da shi
an yi miki aiki ne ko ana shirin
yi min aiki
to ko me yake sanya matan ke dadewa a asibiti yayin da suka samu wannan larura Dr. Sulaiman Ado shine
ne shugaban babban asibiti da ke garin Jahun kuma cibiyar matsugunin masu yoyon fitsari a jihar Jigawa.
In mace ta zo haihuwa saboda hanyar da zai huce yaron in ta yi kada to kan yaron sai ya mannu da kashi da kan yaron sai su hada nama tsakiya sai su matse shi. In sun matse shi to wannan shine sai gurin naman gun sai ya rube. Idan ya rube shine sai a samu bulu da za ta samu tsakanin ita fitsara da kuma wajen da yaro zai fito. Kin sace mutum ya samu wannan. To shi naman wani gu ya rube wani gurin kuma ya kusa rubewar. So in kace za ka yi aiki a lokacin to za ka iya yin aiki daga baya kuma ya bude. To dole sai ka bar shi gaba ɗaya iyakun duk da ya rube ya fita. An san iya gurin da ya zama affected. Kunna ma a san cewa ina ne za a dinke din. Inda ka misali hanyar kawo doka ka sa ka yanka za ka yi dinkewa direct. Amma tunda naman gurin ne ya rube to sai ka ba shi enough time gurin ya zama well demarcated kafin nan ka fara tunanin cewa za ka yi dinki a gurin. Tar one kenan. To kuma wannan matsalar ta yi jijiyoyin da yake supply din kafa su. Shi ma ya matse shi sai zama ciwon ɗansu za su zo ba sa iya tafiya to ko ka musu aikin ma sai ka ci gaba da musu physiotherapy har kafarsa ta koma tafiya normal dan ba za su suna ta jefa kafa shi ma wata matsala ce. Sannan uku saboda ita jakar take rike fitsari kullun fitsari baya zama daga shi ya fice daga fitsari to ta collapse ba ta iya rike fitsari wannan training da aka mata da na rike fitsari ta bubbude dan ji fitsari ya tare kafin kai to ba ta wannan sense din so duk inda ta ji dan fitsari ko kaga ya shiga ko da yin dinkin sai mata ta fitsari to dole sai an koya mata rike fitsarin kansa wadannan abubuwan su ne suke daukan lokaci da yawa dan zaki gwaji ta yi kusan kwana 40 kafin ma a tunanin magana aiki sannan aka aikin za a ci gaba da other physiotherapy da training kafin nan ai fara magana sallan musu to shi abin da sai dole bayan da kai ka BBF center ka yi tsammanin kamar mutum ya zo yau kamar operation gobe ta fita zai
Dr. Sulaiman Ado kenan Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Neja da ke arewacin Najeriya ana ci gaba da samun nasarori wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
A yanzu haka dai ana samun ci gaba a yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Kwamishinan lafiya na jihar Neja Dr. Mustapha Jibril ya ce nan gaba kaɗan ne ma ake sa ran ganin bayan cutar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bukata.
Alhamdulillah halin da ake ciki yanzu a ƙasar ma gaba ɗaya shine matsalan ciwon tsoro ya fara murabuwa yanzu nan amma har yanzu akwai abubuwan da ya rage da ya kamata a yi. A ƙasar yanzu da kuma jihar Niger mai girma gwamna muna kan hanyar kokarin wanda insha Allah muna fata nan da ɗan shekaru kaɗan za a zo gaba ɗaya ma a daina samun ciwon tsoron gaba ɗaya. Mun kaddamar da bayar da magunguna na ciwon tsoro da za a raba da shi gaba ɗaya a Niger State gaba ɗaya da za a dinga bayar da maganin ciwon tsoro for free. Kuma kowa da kowa ne ba babbantawa yara manya mata masu ma masu ciki akwai maganin ciwon tsoro daban da ake ba su nasu daban kuma kowa da kowa ne ake ba ma magungunan nan.
Kwamishinan lafiyar a jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce duk da yake dai ana samun wannan nasara to fa babu shakka akwai buƙatar samun haɗin kan jama'a akan lamarin.
Eh baban kiran zama amfani daga jama'a ina so mu sani cewa a jihar Niger ja maganin ciwon tsoro ana bayar da shi kowa da kowa ya nemi maganin ciwon tsoro ba sai ya bayar da ku naira daya ba. Ja mai girma gwamnati Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello da federal government a karkashin General Professor Muhammadu Buhari sun hada mu muna hada kai da federal government da state government muna tabbatar cewa yanzu nan da kuma global fund cewa yanzu maganin malaria ba sai mutum ya bayar da ku naira daya ba. Dan shine kuma cutar da yafi damun mutanen mu a yanzu nan. So jama'a ya kamata su sani kan kasu bari ana yaudarin su ana sa suna biyan kuɗin kuma zamu ci gaba da kokarin mu da tabbatar cewa muna sa ido akan yanda ake rabar da wannan magungunan. So nagode kwarai da gaske.
Ko baya ga wannan ma dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger na nuna buƙatar ganin jama'a sun dukufa wajen baiwa tsaftar muhalli muhimmanci kasancewar kazanta na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa yaduwar cutar ta malaria. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wani asibiti mai zaman kansa a maradin jamhuriyar Niger ya miƙe tsaye wajen tallafawa kiwon lafiyar mata da ƙananan yara. inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Haɗin gwiwar asibitin Ibn Sina mai samun tallafi daga kasar Kuwait da bangaren gwamnatin jamhuriyar Niger na matukar hubbasa wajen kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Madam Usaini Maimuna, shugaban asibitin Ibn Sina, ta bayyana cutukan da ke hadaba yara da kuma irin ɗaukin da likitoci ke badawa.
Duk aikin kuksa ana yi cikin likitoci, mu malama na yi, kuma muna aiki akwai bangaren shan magani na mata na hutu, kuma akwai bangaren magani na rashin lahiya, kuma muna awon ciki, muna tsaga na yara da awo ne nan mata na zuwa suna haihuwa likita Ibn Sina.
Galibi idan aka kawo yara kamar wani irin cututtuka kuke gani gare su?
Kun san harkar cututtuka akwai lokaci-lokaci. Yanzu an ga lokacin da muke ciki dai ana samun ƴan masasarin ne nan ga lokaci, akwai majina, ana samun gudana ga yara, sune yawanci da sune muke yawan samu.
Shi yanzu magani na yara ta ina yake fito ku?
To magani na yara nan lokacin Ibn Sina ita kama ba ɗaya take da sauran likitoci ba, don da consultation ma in yaro ya zo ko babba sai amshi da lasitin ke gare shi, kuma duk maganin da za a baka dangance da rashin lafiyar ka ne, dangance da abin da ya kamata a baka. Kowane magani akwai kuɗin shi da muke azawa, kowane dangance da ciwon ka za a gaya maka ga abin da ya kamata ka bada.
Ita likita Ibn Sina tana da halaka da kungiyar ta kasa da kasa AMA ta kasar Kuwait. Za a ce haɗin gwiwa ne kuke tare da gwamnati domin kula da lafiyar mutane?
Don da su bangaren magani, kanga su duk su suke sayan magungunan su kansu da wajen rashin lahiya, amma duk abin da ya shahi wani tsaga, wani maganin hutu, wani maganin masassara, duk muna da tallafi gwamnati shi ke kawo mana, kuma amma muna da tallafi bisa masu hannu da shuni suna kawo mana bisa duka abin da ya kasa ana yi cikin likita kyauta, bangaren tsaga ta yara kyauta, bangaren shan magani da maganin hutu kyauta.
Ibn Sina mata da ƙananan yara suna zuwa?
Mata suna zuwa, yara ana kawo su sayarwa magani.
Mata dauke da ƙananan yara da mata masu ciki ka musu kira a zuwa wannan likita ta Ibn Sina.
To abin da ya kawo mu diba lahiyar jikin mu, kuma alhamdulillah mun gode ma Allah, gaskiya tana yi Ibn Sina.
Bangaren ƙananan yara ana kawo su?
Muna kawo su gaskiya, kuma muna jin daɗi.
Yanzu kin zo awo kamar nawa ne za a ce kin zo?
Awo yanzu na huɗu ne yanzu.
Babu wata tangarɗa ku da likitoci?
Iya, babu tangarɗa ko guda.
A matakin wayar da kan mata, Madam Usaini Maimuna, shugaban asibitin Ibn Sina.
Duk matsaloli da inda ne kiwon lahiya ne, bangaren rashin lahiya ne, bangaren haihuwa ne, bangaren ɗaukar maganin hutu ne, bangaren awon yara ne tsaga su, muna kira gare su Ibn Sina, muna duk abin da an kasa ana yi kyauta, muna yi shi kyauta, kuma duk abin da ake yi da ƴan kuɗi kuma muna gaya musu. Ka a zamana gida, likita tana nan tare da ku.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
Shirin nan na Nship da ya ɗauki gabaren taimakawa mata su rinka zuwa awon ciki da zarar an sami juna biyu na ci gaba da zagaya jihar Bauchi baki ɗayanta domin ganin yadda ayyukan nasu ke gudana. Amina Abdullahi Girbo ta bi tawagan shirin a zagayen nasu. Ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Kwamishinan lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta yaba da aikin Nship a karamar hukumar Jos da ke jihar Bauchi.
Ya mun gamsu sosai domin daga Maluka Gome inda muka je office din shi Primary Health Care Director din, mun ga cewa office din shi gaskiya kamar ma office din kwamishinan ne, domin komai da komai an gyara shi, kujeru masu kyau, tebur masu kyau, an canja winduna, kasan office din ma da kanshi ya zama abin sha'awa. Sannan kuma bayan haka mun garzaya mun zo wannan asibiti ga sabbin gine-gine da aka yi saboda wannan program na Nship, sannan kuma ga wanda ake ci gaba da su, gine mun ga gine-gine sosai da ake yi wanda kuma aka riga aka yi aka gama da su, har akwai mutane an yi quarters wanda mutane ma'aikata za su iya zama, gashi nan sun shiga. Sannan shi kanshi asibitin an mishi gyare-gyare, sannan kuma sun sayi kayan aiki da yawa kamar a fannin magunguna ma, da kafin a fara ba su da inda suke kaman pharmacy inda da samu magunguna, amma yanzu mun zo mun ga cewa sun yi katoton pharmacy ga magunguna da yawa, sannan ga gadaje sabbi, kuma duk dai an gyara asibiti. Sannan kuma yadda ma ake lura da majinyata ya canja ya gyaru, yanzu akan yi awa 24 ko da yaushe ana ganin majinyata, ko da yaushe maras lafiya ya zo nan asibitin zai samu a ganshi, saboda ka duk wa'annan taimako ne daga wannan program na Nship, wanda program da muka san cewa idan kana aiki based on aikin da kai haka za a baka kuɗi, kuma kuɗin nan kai za ka sarrafa shi, za ka iya amfani da shi yadda kaga ya dace don ka gyara asibitocinka, sannan kuma a samu lafiya mai kyau. To ma'aikata gaskiya a nan asibitin kan mun san cewa ba su da damuwa yanzu, yadda mutanen tambaya kuma mun gani cewa ko da yaushe suna bakin aikin su kuma suna aiki yadda ya kamata aiki da kyau saboda haka zamu ce musu ne kawai su ci gaba yadda ya kamata
commissioner lafiyar kenan Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya godewa shirin Enship don taimakawa al'ummar sa
commissioner muna farko muna ta yi farin ciki da addu'a na wannan kanyi da kike na commissioner na lafiya a wannan jiha kashi Allah cikin hukuncin sa ya sa ki ziyarci wannan masarauta domin ki gane mai gidanki kan abubuwan da ke gudana a asibitocin abin da ya shafi kiwon lafiyan al'umman wannan yanki wannan abu ne na godiya kwarai mun yi farin ciki da haka kuma ina daɗa shaida ma wannan commissioner waɗannan mutane muna aiki tare da su kwarai da gaske saboda shi director PSC da ma'aikatarsa duk abin da ke gudana suna sanar da mu inda aka samu dan matsala suka nemi namu sa baki irin ta namu hanyar da ya kamata musamman wajen yadda za a samu mutane suna zuwa wannan asibiti din kuma haihuwa asibiti da zuwa rigakafi ko kwanakin baya sun dan mu report na wajen general hospital da mutanen da ke kusa da na asibitoci ba sa zuwa rigakafi na yau da kullum domin sa an kira masu rungumi an yi magana da su kuma da yadda Allah abubuwan za su canza yadda ya kamata to wannan shi ne ɓangaren da muka fi sa ƙarfi a kai da mutane da al'umma za su yi amfani da waɗannan facilities da aka kawo domin su.
Mai martaba sarkin da suke nan Alhaji Usman Bilyamin Usman Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Maryam Bashir Bugaje gare ki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaje ke cewa a huta lafiya.
Mu jira gwamnati da muna komai ba komai gwamnati gwamnati a
maza da mata
wannan shi ne
matasa ne masu ilimi matasa ne da idonsu ya riga ya bude suna son su ji dadin rayuwa ba su da aiki
rashin kudin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake
internal security dole a yi kokari a gano su waye ne suka aikata shi
sai ku ci shafin mu na Facebook @voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin ku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma a gogon Najeriya da Niger domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin fadi mu ji tare da ni Aisha Muhammad
A gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri
Lamayo.